Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Yayin da taron kasashen duniya karkashin jagorancin Majalisar Dinkin Duniya wanda kan hada kan shugabannin kasashen duniya wuri guda da kuma manyan ƴan kasuwa da masana kimiyya da ma duk wani mai ruwa da tsaki kan al'amuran yanayi wato COP a takaice wanda ake yi a duk shekara. Taron na bana ya kan kama a birnin Dubai a jiya Alhamis a cewar dan rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Saleh Anka. Bana dai kasashen Afirka sun je da kwarin gwiwa kuma da alama dai an shiga da kafar dama.
Taron na bana da yake yana da wani sarkakiya an sa ido sosai akan yadda za a samar da kuɗi na matsala da ake samu ta asara sakamakon canjin yanayi da kuma samar da kuɗi na gudanarwa akan gudanar da harkar shitar canjin yanayi da kasashe suka yi alkawura tun daga wanda ake kira COP26 da aka je kuma birnin Sharm el-Sheikh na kasar Misra. Shi ma aka jaddada amma dai ba a samu ci gaba akan alƙawarin da aka yi a wancan ba. To amma bana abin ya dauki hankali sosai domin kamar yau da manyan kasashe aka gabatar ita kanta mai masaukin bakin na jinta alƙawari na dala miliyan 100, Germany ma ta yi dala miliyan 100, ta Ingila ta yi kusan dala miliyan 100, amma Japan ta ma ta yi amma dai dan kadan kuɗin da ta bayar. Bai zo da mamaki ba tun daga kasashe sun fara alƙawarin cewa ga abin da za su bayar wanda a wancan ba su iya ma fadan mai su ba daɗin ba kuɗin ba bayar ba. To an yi jan hankali na cewa shi wannan abu dama ya riga ma ya fara faruwa da ƙasashe suna cikin asara, misali an duba kamar su Pakistan da sauran ƙasashe da suka tsinci kansu cikin wayannan matsaloli. Kamar kuma yadda muka yi magana da ke akan cewar Najeriya za ta haɗa ƙarfi da ƙarfe ne da kamar alƙawarin da aka yi da aka ce shi Nairobi Declaration, za a haɗa ƙarfi da ƙarfe, ai magana da murya ɗaya, amma dai Najeriya tana nan da ƙarfinta kuma an fara haɗuwa, akwai mu ƙungiyoyi na sa kai da suka taru. Za mu yi magana da murya ɗaya da cewar a ɗauki gabaren yin wayannan alƙawura da kuma cika su. Ya fara da armashi wanda kamar yanzu shugaban ƙasar Najeriya ya zo da sauran ministoci da kuma 'yan tawaga masu yawa da kwamishinoni na wasu jihohin sun samu halatta. Amma dai kamar kullum ana sa rai ne a gani shin wannan alƙawarin da aka yi zai samu karɓuwa, kuma abu mai mahimmanci shine gobe Najeriya za ta gabatar da kundin wani tsari nata na abin da ake hasashe na hana gurɓatar yanayi da shugaban ƙasa yana nan, kuma alƙawuran da aka gani da kuma abubuwan da za su amfane mu ce gwamnati ta samar da kuɗi an yi aiki da waɗanda ya kamata domin a gudu tare a tsira tare. So abin dai sai gobe ne za mu ga me ake ciki, amma dai gaskiya ya fara da kyakkyawan abu domin alƙawuran da ake so a je an yi ƙasashe manya sun ce ga abin da za su bayar, sai dai mu sa ido kuma na wajen sakin kuɗin.
Shi kuma Alhaji Abubakar Musa Macika, shugaban kamfanin AM Macika kuma mataimakin shugaban kungiyar masu kula da harkokin haƙan rijiyoyin burtsatse na Najeriya Bodan a takaice, wanda ya kawo ziyara nan Amurka, ya yi bayani ne a game da abubuwan da ke haifar da matsalar gurɓataccen ruwan sha da kuma abin da ya kawo shi Amurka.
Akwai kungiya ta masu gina rijiyoyin burtsatse da harkar ruwa gaba ɗaya ta Amerika, ita ce ta gayyaci kusan duk duniya mu yi taro na Underground Water, National Ground Water Week, wanda aka yi a Las Vegas. Wannan shi ne dalilin tahowarmu. Ita borehole ba haka kawai ake yin ta ba, akwai specification na gina boreholes. Na farko akwai sample da zai nuna maka kana nan a cikin contaminated zone. Ya danganta daga yanayi, muna da yanayi guda biyu a duniya, muna da basement complex, muna da sedimentary formation, ma'ana wato area da take da duwatsu. Sedimentary formation ma'ana area da take kaman desert, inda suke su suna da yashi ne da kile da sauransu. So a cikin biyun nan kowane akwai bambancin duk duniya, formation din nan biyu shi muke da shi. To idan aka zo wajen maganar contamination da za a samu na borehole, na sedimentary daban, na basement daban. A basement formation misali daga 0 zuwa 10-15 meters za a iya ceiling inda za a iya samun contaminated water. A sedimentary formation daga 0 zuwa 30-50 har 70 ya danganta daga wurin inda za a samun contaminated water, sai a yi ceiling din shi, shi ne grout. sannan hanyoyin da ake samun gurbataccen ruwa wanda shan shi yana da hadari hanyoyi ne guda biyar. Na farko akwai soakaways na ka da na makwabtanka a gidanka. Na biyu akwai abattoirs. Na uku akwai makabartu. Na hudu akwai drainage wannan, sannan na biyar akwai dagwalan masana'antu. Dagwalan masana'antu duk wanda ke da gida kusa da su ɗaya daga cikin waɗannan biyar din nan lalle ne akwai possibility ya samu ruwan sa ya gurbata, yana shan ruwan da zai iya cutar da shi.
Ana sa bangaren kuma Professor Abubakar Mamman Munzu na Jami'ar Tilabiri a Jamhuriyar Niger, wanda ke tare da kungiyar kasar Burtaniya Nanta 38, ya jaddada mahimmancin itatuwa ga dan adam.
Yanda rayuwa take rayuwa na yi a kashi 100, kashi 95 zuwa kashi 99 duka ta danganta da rayuwar da muke da itatuwa. Kenan duk wanda bai mutunta icce ba, kuma ya kare icce ya kawo iccen da yasa, to gaskiya ya ma kanshi asara. Kuma kamar yadda ake hudi, duk wanda ya shuka icce bai rawo shi a banza ba. Lalle icce yana cikin abun da Allah ya shimfiɗa a doron ƙasa, da don saboda ya zamanto cewa rayuwar ɗan adam ta zamanto sanhihiya ce, rayuwa ce mai cikin ni'ima. Duk inda babu icce to babu ruwa, duk inda babu icce babu ni'ima, duk inda babu icce kuma lalle da akwai holi, da akwai karancin iskar da za a shaƙa, da kuma karancin walwala, saboda gurin ya zamanto kamar ƙeƙasasshen guri ne.
Mai sauraro, anan ne kuma za mu sallama a yau, amma sai a yi mana afuwa domin kasa cika alƙawarin da muka yi na gabatar da bayanan rahoton da kungiyar Oxfam ta fitar sakamakon rashin samun bayanan da muka yi bukata. Amma zuwa makon gobe, idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu, za mu cika wannan alƙawarin. Yanzu a madadin bakin namu Farfesa Abubakar Mamman Munzu, Alhaji Abubakar Musa Macika da Umar Sale Anka da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.